Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamnatin Najeriya ta jazanta kashe masu ibada a St. Philip da ke Ozubulu a jihar Anambra da miyagun masu safarar kwaya suka aikata. APC ta bakin mataimakin shugabanta na Arewa maso gabas Mustapha Salihu ta kushe zanga-zangar neman Buhari ya yi murabus.
Babu wani mutumin kirki zai shiga kashi cikin wannan al'amari, ko da dan adawa ne, granted crowd ne.
Ni ba bako bane a Nasarawa, dan kakana fiye da shekaru 200 ya sauka a yankin. Inji tsohon dan majalisar wakilai Aliyu Wadada da ke martani kan siyasar bako da dan gari.
Kakana wanda ya haifi mahaifina ma shi Nasarawa kaife shi, duk wanda ya kawo maganan bakwanta bai son Wadada ne, bai san ma an huce wannan ba.
Shugaban Nolge Ibrahim Khalil ya ce za su yi addu'ar maganin masu kawo cikas a yancin kananan hukumomi bayan samun nasara a majalisun dokokin tarayya.
Duk mutumin da zai zama matsala akan yancin kananan hukumomi, Allah ya mana maganin sa.
Mukaddashin shugaban Najeriya ya amince da nadin manyan sakatarorin tarayya 21 bayan jaraba da ta zubar da mutum 200 suka tsallake. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, yanzu bari mu kada zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Hajiya Lubna Binta Muktar daga Kano, da kuma shugaban kungiyar ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya Mustama Kamani, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Ga Hajiya Bintu Muktar.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Lubna Bintu Muktar, wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija Tahfizul Qur'an. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa, da jawo hankalin 'yan uwa gaba daya akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta mu. Sanin kowa ne, kamar yadda muke a da, kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya. Siyasar Najeriya da yadda 'yan Najeriya suka ɗauke ta, ita ta haifar da ƙabilanci a tsakanin al'ummomin Najeriya, wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba. Sun riƙe kowa daidai. Ɗan wannan ƙabila na iya zama a cikin waccan siyasa, ɗan wancan ma na iya zama. Haka nan manoma da makiyaya mun san cewa wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa, ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba. Kowa dai ya dogara da kowa. To amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki, sai ya kasance su manoma ko 'yan wata ƙabila ne suna hamayya da makiyaya, wanda akasarin makiyaya Fulani ne. To sai wannan ƙiyayya da gaba ta shiga. Kuma jagorori suna kallo burtalolin da makiyaya suke iyo, da kuma gurin da manoma su ma suke nomansu, kowa yana shiga hurumin ɗan uwansa, wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna, ta'annati da rasa dukiyoyin al'umma, wanda har yanzu shekara sama da 20 ana samun rikicin makiyaya da manoma, wanda kullum kuma in an zauna za a ce za a warware, amma warwarewar ta gagara ba dan komai ba, saboda ana sanya siyasa a ciki. Uwa uba zamantakewar al'umma, sai kaga fada da yanke-yanke, wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga kananan yara yanzu. Za ka ga ɗanka ya je makaranta, amma na ɗan uwanka yana hari, har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan uwannan naka, ko kuma 'ya'yan 'yan uwanka na da na al'umma da suke zaune tare, wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayenmu a da. Za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin 'ya'yan al'ummar unguwarsu, abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi. Wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu Najeriya ta Arewa, wanda komai yake da taɓarɓarewa. Mu komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ta 'ya'yanmu, alhakin da aka ɗora mana na ayyuka, mu yi ƙoƙari mu sauke kuma game da Allah lafiya. Allah ya ba mu alkhairi, ya ba mu dacewa, ya ba mu zama lafiya, ya sa mu fahimci kurakuranmu, ya ba mu ikon yaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Shi ma Mr. Mark Amani ya ci gaba da cewa,
assalamu alaikum, ni ne Mr. Mark Amani, shugaban kananan ƙabilu na arewacin Najeriya har da Abuja. Don menene da ba za mu rika ji akan mu gaskiya ba? Don menene idan an tashi magana a ce talauci, to in ba mutuwar zuci ba, in ba mu bin tarihin godiyar Allah ba, idan Allah bai san mu ba zai yi mu ba, ko shakka babu kowa san da wani. To shin ai mutum dama za ka yi wa mutane siyasa domin su bi ka, amma in ka ce za ka nuna mutane ƙarfi domin su bi ka, wuce idan na bi ka ta baka ba ta zuciya ba mai nayi, in na bi ka don dole aikin banza ne. Saboda haka mu gina kanmu da siya wannan kenan. Sannan yan siyasan da suke ta yaudaran mutane, suke tusa mutane ra'ayin banza domin biya bukatun irin nasu, to gaskiyar magana su daina. Su daina domin idan babu mutane shin tuwa ne za su shugabanta? Tuwa ne za su shugabanta? An waye gari gwamna yau-yau ɗin nan idan ya fito neman takara zai yaudari mutane, zai cuci mutane, zai babu abin da ba zai faɗa ba. Domin zai iya tunawa a lokacin da aka zo ana wani irin kamfani, kowa ya san abin da muke faɗi. Saboda haka ni ina cewa wallahi sarakuna, sarakuna ne na gargajiya ko da gwamna ko ba gwamna, sarakuna suna nan daram, ko da salari ko ba salari, sarakuna suna nan daram. Dama can wallahi sarki ba abin a rena shi bane, sarki ba abin a yi wasa da shi bane. Saboda haka ni ina kira da zara aka ce kasa babu mai anguwa, babu da kace babu hakimi, to wannan fa garin ko kasar ba kasa bane. Domin babu wanda bai fito ya sawatar. In aka ce manya-manyan sarakuna, manya-manyan sarakuna ba, in babu mai anguwa da dakace da hakimi, wallahi babban sarki babu abin da zai yi. Saboda haka mu yi tunani, mu sake tunani, mu san abin da ya kamata mu yi domin ci gaba. Wace gwamna ya kwata-kwata ya yi shekara ta kusa, to ka zo ka samu sarakuna suna nan daram, ka zo da in kai sa'a kenan ka yi shekara ta kusa, don ba ka yi sa'a ba shekara hudu, don me za ka zo ka yi rugu-rugu da al'umma a cikin shekara hudu? Sannan hayaniyar manoma da Fulani kuwa, dama can na sha faɗi in ba cuta babu yadda za a yi. Mun ce dama na taɓa cewa in har rigingimu za su zama haka, to dajin tambizin nan da Boko Haram suke ta shawayi a waje, a je a rarraba su a ba Fulani in duk wani abin da za a yi, in har ana komai domin a zauna lafiya ne, to wannan shi ne mafita wanda dama zai taimaka al'umma. Gaskiyar magana kenan. In ba haka ba, ko da shi kai an maida Boko Haram ta zama jari, da gwamnonin kai har da kasar gaba ɗaya, jami'an tsaro ma idan ba maganan Boko Haram ba su da inda za su samu kuɗi. A yau kudade sun zama in ba ka yi magana saboda Boko Haram ba za ka samu kuɗi ba.
To da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala wannan shirin, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.